الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yammaci na 11 ga watan Jumadal Thani hijirar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1444 wadda ta yi daidai da 4 ga watan 1 shekara ta 2023 miladiya kamar yadda muka saba haduwa wannan masallaci mai albarka masallacin Jibuwis dake cikin wannan unguwa ta Tudun Madike a cikin birnin Kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin Sharh Sunna na babban malami Imam al-Barbahari rahimahullahu ta'ala wanda wannan kuma shine darasi na 79 cikin wannan littafi muna nan dai a daidai gabar tattaunawa ta ainihin wato wata kungiya ta bata wadda take da baragurbin aqidu wato kungiya ta Jahmiya wato Jahm bin Safwan wanda mun karanta wasu daga cikin aqaid ma'ana aqidun wannan kungiya inda ainihin wato sun yi tunani game da sha'anin Ubangiji subhanahu wata'ala sai suka shigar da kwakwalen su wajen sai sun gano hakikanin Allah madaukakin sarki suka bar Al-Qur'ani suka bar hadithi suka tasa kiyasi a gabansu kuma kiyasin fasidi suka dinga auna addini da abin da ya daidai da ra'ayinsu a ƙarshe sai gashi sun fito da kafirci kuru-kuru wannan yasa suka kafirta kuma su a ganinsu su ne musulmi suka ci gaba da kuma kafirta sauran musulmi wanda wannan ainihin wato ra'ayi nasu shi ya ja su zuwa ga korewa Allah sufofinsa da kuma kin yadda da samuwarsa wannan kusan duk wasu ne daga cikin abubuwan da muka karanta a darasin da ainihin wato ya gabata wanda daga cikin abinda malamai suka faɗa akan su akwai Imam Ahmad bin Hanbal ya ce dukkan wanda yake bin wannan aqida ta jahamiyanci to ya kafirta kuma baya daga cikin musulmi ya halatta a zubda jininsa kuma baya cin gado ba a cin gadansa domin a aqidar jahamiyawa sun ce babu juma'a babu sallar jam'i babu sallar idi babu sadaka sannan sun ce Al-Qur'ani makhaluki ne duk ma wanda bai yadda Al-Qur'ani makhaluki bane ya kafirta su a wajensu to wannan su ne wato baragurbin aqidu da muka karanta a darasin da ya gabata na wannan kungiya batacciya kungiyar jahmiyaci za mu tashi daidai gabar da malai yake cewa qala al-muallif rahimahullahu ta'ala واستحل السيف على امتي محمد صلى الله عليه وسلم وخالفوا من كان قبلهم وامتحنوا الناس بشيء لم يتكلم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا احد من اصحابه صلى الله عليه وسلم وأرادوا تعطيل المساجد والجوامع yake cewa wastahallu Imam al-Barbahari yace wannan kungiya ta Jahmiya sun halatta as-saifa wato yaki sun halatta zubar da jini na al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana wastahallu saifa ala ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wannan kungiya ta halatta a yaki al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa khalafu man kana qablahum sun kuma sabawa ainihin wato waɗanda suka gabace su cikin ainihin wato addini ma'ana sun sabawa annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa da tabi'ai duk sun saba musu aqida wamtahanun nasa suka zo suka fitini mutane bi shay'in da wani abu lam yatakallam fihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba a taba jin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fade shi ba wala ahadun min ashabihi ko wani daga cikin sahabbansa wa aradu ta'til al-masajid suka yi nufin wato wofuntar da masallatai wal jawami' da masallatan juma'a suka ce ba sai ka je masallaci kana ta faman yin jam'i dan ka samu lada ka shiga aljanna ba sai ka je masallacin juma'a ba matakar ka yadda akwai Allah shikenan wanda ya ishe ka kawai asharh sai sharhin da ainihin wato babban malami Sheikh Fawzanul Fawzani yake yi yace qauluhu wastahallu sayfa ala ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ay istahallu qatala almuslimina sai aka wayi gari wannan kungiya ta Jahmiya sun halatta a kashe musulmi alladhina yukhalifunahum wadanda suka saba musu fil aqidati aqida sai suka ce duk wanda ba shi da irin wannan rubabbiyar aqida ta cewa babu Allah duk wanda ba shi da wannan aqidar ta ƙaryata alqur'ani duk wanda ba shi da wannan aqidar ta ƙaryata hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ba shi da wannan aqida ta ƙaryata sunayen Allah da sufofinsa duk wanda ba shi da wannan aqida ta alqur'ani makhluki ne to suka ce ya kafirta ya halatta azub da jininsa su da ya kamata azub da jininsu su kuma su ne suke fatawar azub da jinin wanda ba shi da aqida irin tasu ولذلك لما تمكنوا في عهد المامون wannan yasa lokacin da suka samu gindin zama suka samu dama a lokacin zamanin Ma'mun ibn Harun ar-Rashid wanda muka karanta a can baya wanda ɗaya ne daga cikin kalifofin daular Abbasiya qatalu min al-ulama man qatalu sun kashe wa'anda suka kashe daga cikin musulmi daga cikin malamai ma'ana sun kashe malaman da suka dinga fada da su akan wannan aqida tunda yanzu ga gwamnati ta rigoyi bayan wannan gurbatacciyar aqida sun je sun yaudare shi shugaban kasantuwar yana son addini kasantuwarsa yana son kaza suka je masa da ainihin wato abin abaibai shi kuma sai dauka akan daidai suke ya mara musu baya dan haka suka dinga sa a lokacin gwamnatin shi Ma'mun aka dinga karkashe malamai na sunna waɗanda suka ƙaryata ko suke faɗa da wannan aqida ta jahmiyanci wa azzabu man azzabu suka kuma azabtar da waɗanda suka azabtar li yurgimuhum dan sutirsasa musu sutirsasa wa musulmi alal qawli bi madhhabil jahmiya akan lalle sai sun yadda sun furta wannan mazhabi na jahmiyanci ina fata an gane wannan shine abinda ainihin wato wannan jahmiya suka yi lokacin Ma'mun shi yasa duk lokacin da aka samu mai mulki aka yi rashin sa'a ya karbi ko ya goyi bayan wata aqida marar kyau to ana shan wahala kuma cikin kankanin lokaci za ka ga wato an yi barna sosai ba ƴan kankanuwa ba wa addini a zamanin wannan ko kuma a lokacinsa kamar yadda wannan Jahmiya suka samu irin wannan damar lokacin ainihin wato Ma'mun wato suka shiga rigar mai wato mulki da gwamnati suka ci gaba da karkashe duk malaman da suke da aqida sabanin tasu suka ci gaba da azabtar da duk wanda ba shi da ra'ayi irin nasu qauluhu wa khalafu man kana qablahu min almuslimin sannan suka saba wa duk wanda ya gabace su min almuslimin daga cikin musulmi duk waɗanda suka gabace su lokacin da musulmi suna bin addini na daidai to wato sun sabawa duk wa'in magabatan su ma'ana dukkan aqidar annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai su jami'a sun saba mata falam tazhar hadhihi almaqalat illa fihim domin waɗannan zantuttukan da waɗannan rubabbun aqidu ba su bayyana ba sai ta bangaren su wannan jahamiya din qauluhu wamtahanu an-nasa bi shay'in lam yatakallam fihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam suka zo suka jarabci al'umma musulmi suka matsawa musulmi da wani abu wato da kudurce ko fadin abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba fada ba aradu an yulzimu an-nasa biqaulihim sai suka yi amfani da dama tunda ga fawon mai mulki tana tare da su sai suka yi amfani da wannan dama suka so su tilastawa musulmi wato lazumta musu wannan aqida ta su kama fi ahdil ma'mun kaman da yanda muke ta maimaitawa yanda suka samu dama a lokacin shi ma'mun ibn harun ar-rashid wa man jaa ba'dahu da kuma ma wa'inda suka gaje shi shi bayan ma'mun din ya rasu an samu wasu su ma kalifofin da suka ci gaba da goyen bayan wannan gurbatacciyar aqida har zuwa lokacin da Allah madaukakin sarki ya kawo karshen ainihin wato masu daure mata gindi lamma ajbara an-nasa 'ala al-qawli lokacin da suka dinga wato ya dinga duk wanda suka zo bayan su ma suka ci gaba da matsawa mutane alal qawli bi khalqil qur'an cewa lalle lalle ba za ka zauna lafiya ba sai ka yadda da alqur'ani makhluki ne matukar baka da aqidar alqur'ani makhluki ne to za ka sha wahala qawluhu wa aradu ta'dil almasajid wal jawami' sannan kuma daga cikin manufofin wannan aqida marar kyau wato sun so ne ya zama to masallatai an wofuntar da masallatai kawai abin masallatai dabbobi su dinga shigowa ciki suna yin ainihin wato bayan gari ko kuma a basu kawai haka ba tare da ana shigowa ana yin sallolin jam'i ko ana raya su ba ba tare da wannan ba ina fata an gane li'anna madhhabuhum fil iman domin madhhabun su a imani su jahamiya annahu mujarradul ma'arifa sun ce kawai sanin Allah shi kadai yake bukata kawai in dai ka san da akwai Allah shikenan walau lam ya'mal shay'an koda mutum bai taba aikata wani aiki ba walau lam yatakallam bi lisanihi koda bai taba furta kalmar shahada akan harshen sa ba walau lam ya'taqid bi qalbihi koda bai kudurce da yarda da Allah ba a zuciyarsa fa idan la hajata ila almasajid kaga kenan babu bukatar masallatai wal jawami' babu bukatar masallatan juma'a li'annaha la tajibu as-salatu 'indahum domin su a wajen su sallah ba wajibi bace kawai ka san akwai Allah shikenan kawai ka yadda akwai Allah ba sai ka yadda ba kawai ka san akwai Allah eh to shikenan kawai dai na sallah dai na azumi dai na zuwa masallaci ba sai ka je masallacin juma'a ba sai an yi jam'i ba tunda ka san Allah wannan ya ishe ka inji aqidar jahamiyyaci da haka su a wajen su gine-ginen masallatai bata lokaci ne gine-ginen masallatan juma'a bata lokaci ne da kashe kuɗi akan abin da ba shi ya kamata ba domin su a wajen su kawai in ka san Allah ya wadatar da kai ba sai ka je masallaci ba sai ka yi sallah ba ko kaga wannan aqida ce wadda take ta kai matuƙa wajen mu ne qala al-mu'allif rahimahullah wa awhanu al-islam suka raunana musulunci da rigan musulunci suka shigo suka yi wa musulunci illa suka raunana shi wa addalul jihada suka wofuntar da jihadi suka ce babu bukatar jihadi to wa zaka je ka kashe duk wanda zaka kashe in ma kana ganin kafiri ne ya san akwai Allah to in ya san akwai Allah su a wajensa ai ya sha da haka dan me yasa za ka zo ka kama wanda kuna da kai ka san akwai Allah shi ya san akwai Allah to me ne ya kasa me ne kashe shi da haka suka wofuntar da jihadi suka ce babu jihadi wa amilu bil furqa suka dinga aiki wajen raba kan al'umma wa khalaful athar suka saba wa abinda aka ruwaito daga annabi da sahabbansa suka saba ayoyin alqur'ani suka saba hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam wa takallamu bil mansukh suka dinga yin hujja da dalilin da an shafe shi akwai ayoyin alqur'ani da an shafe su ba a aiki da su kamar yanda Allah ta'ala ce ma nan sakh min ayatin aw nunsiha nati bi khairin minha aw mithliha kaga Allah ya nuna cewa yana akwai naskhu naskhu shine Allah yakan shafe ainihin wato wata aya ko ya shafe wani hukuncin ya mayar da wani hukuncin a madadin sa a cikin alqur'ani akwai irin wannan a hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam akwai irin wadannan wanda da ga yanda hukunci yake daga baya kuma wani sabon hukunci yazo ya shafe na farkon
to su daga cikin aqidar jahamiya in suka tashi dan su ruda wa mutane lissafi tun daga wannan hukuncin da shi ake amfani da shi amma yanzu wani sabon hukunci ya zo ya shafe shi to shi wanda aka shafe din tsohon shi zasu dinga aiki da shi dan haka wata kallamu suka dinga yin hujja bil mansukh da abin da yake an shafe shi wahtajju suka dinga yin hujja bil mutashabih da ayoyi masu rikitarwa suka dinga yin hujja da hadisi masu rikitarwa waɗanda suke dauke da ma'ana fiye da daya fa shakkakun nasa sai suka jefa wa mutane shakku da kokonto fi adiyanihim a addinin mutane a waye gari kawai kai kanka ka shiga cikin rudani ka shiga cikin kokonto game da addinin ma da kake aikatawa saboda duk sun zo sun hargitsa al'amura sun dauko can sun cakuda da nanan sun cakuda shi da nacan da haka kai da kake ba mai karatu ba to zaka rasa gane ina alƙibla take wannan yana daga cikin manufar dukkan wayannan aqidin na bata so suke su zo su raba mutane da addini na gaskiya su kuma bar mutane wato akan ainihin wato igiyar zato su bar mutane ba akan kyakkyawar aqida ba waqtasamu fi rabbihim daga cikin irin abinda wannan aqida ta jahamiyanci tazo da shi shine suka kuma dinga iqtasamu suka dinga musu da jayayya fi rabbihim game da ubangijin su wa qalu daga cikin aqidar suka ce laisa hunaka azabu qabrin ba wata azaba qabari kariya ne ba wani azaba da za ya wani a qabari kaga an sake fito maka da wasu aqidu wanda satin da ya wuce bamu ji su ba ba wani azaba qabari kawai duk wanda ya shiga qabari inda ya san akwai Allah ya sha da haka duk hadisan da suke magana da ayoyin da ake yin hujja da su wajen azaba qabari duk sun ce babu su ba wata azaba a cikin qabari wala haudun sannan muna da labari cikin hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam akwai tafkin Annabi sallallahu alaihi wasallam musulmi za su sha sun ce ba wani haud ba tafki an ce Annabi zai yi ceto sun ce wala shafa'a babu ceto wal jannatu wan naru lam yukhlaqa suka ce aljanna da wuta har yanzu ba a halice su ba babu su kawai dai wani magana da kaji ana yi a azaba kawai barazana ake maka da tsoratar da kai amma sai nan gaba za a halice su ba halice aljanna ba yanzu maganar da ake ba aljanna kuma babu wuta wannan ita ce aqidar jahmiya wa ankaru kaseeran mimma qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sun yi inkarin da dama cikin abin da manzon Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam fastahalla man istahalla takfirahum wa jima'ahum min hadha alwajhi da haka duk wanda ya halatta kafurta su cikin malamai ko ya halatta zubda jinin su cikin malamai to ya halatta kafurta su ne da kuma kafurta zubar da jinin su min hadha alwajhi ta waɗannan fuskokin da kaji yanzu mutumin da ya faɗi irin waɗannan muhimman al'amura a addini sha'anin aqida yazo ya rushe ya ce babu ƙarya ne babu su ai kaga wannan gaskiyar magana baka da wani hukunci na sassauci da zaka iya mai face kafurci لانه من رد ايه من كتاب الله domin yanda kaida take duk wanda yayi ya kiyarda da wata aya cikin littafin Allah faqad raddal kitaba kullahu kaman ya karyata alqur'ani ne duka ba maganar ka yadda da wani bangare kace baka yadda da wani bangare ba aya guda ɗaya cikin ayoyin alqur'ani 6000 da wani abu in ka dauki aya guda ɗaya kace ita kadai baka yadda da ita baka yadda da sauran to rashin yadda da wannan guda ɗayan ya rushe yaddaka da ragowar ومن رد حديثا عن رسول الله دو wanda yake yadda da wani hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam faqad radda al-athar kullahu to duk hadisan manzon Allah ma bai yadda da su ba da zarar ya ware wani hadisi guda ɗaya yace wannan hadisin shi yana da ayar tambaya akai ko bai yadda da shi ba ko kaza ko kaza bayan kuma hadisin ya tabbata ya inganta a wajen malamai to kamar ya tattara hadisan annabi ne gaba ɗaya yayi watsi da su yace bai yadda ba wa huwa kafirun billahi al-azim wannan ko duk wanda yake da irin wannan aqida ta kafircewa da alqur'ani ko kafircewa sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam to ya kafircewa ubangiji mai girma asharhu sharhin da babban malami fawzanul fawzan yayi qauluhu wa auhanul islam ai aljahmiyatu wannan jahmiya din adhaful islam sun yi wa addinin musulunci ta adi sun raunana shi domin waɗanda basu gane basu san addini na gaskiya ba suka karɓi addini daga wajen su to an musu illa waɗanda suka dinga jefa musu kokonto da shakku game da Allah suka jefa musu kokonto game da Qur'ani suka jefa musu kokonto game da abubuwan da suka tabbata wato a addini ta fuskar darura to kaga an riga an yi musu illa da haka suka zo suka raunana musulunci ta hanyar nuna wa duniya hoton wani abu daban ba musulunci ba da sunan musulunci. Qawlu wa abtalul jihada ay abtalul jihada fi sabilillah. Sharhin da Fawzan rahimahullah yake yi shine yace kuma sun wofuntar sun ce babu wani jihadi fi sabilillah. Li'annahum me yasa suka ce babu jihadi? Saboda su Jahmiya la yarauna takfir al-kuffar, su fa basu yadda kafir ta kafirai ba. Basu yadda kafir ta kafirai ba. Me yasa ba za ka kafir ta kafiri ba? Suka ce li'annahum ya'rifuna Allah, wai su ma kafirai sun san akwai Allah. Da haka tunda kafirai sun san akwai Allah ba dalilin kafirta su, to in ko ba za ka kafirta su ba, ina kuma magana ka dauko makami ma ka yake su, kace da suran jihadi babu magana jihadi su a wajen Jahmiya, ba ka da ikon ka kafirta kafirai domin kafiran nan yanda ka san Allah su ma sun san akwai Allah. Wa ma'anahu, ma'anar wannan magana ta su fa anna fir'auna muslimun, fir'auna ma muslimi ne. To yanzu wannan wani irin wace irin ribewar kokolwa mutun zai samu ya karbi wannan akida? A aqidar Jahmiya Fir'auna musulmi ne. Anna Fir'auna muslimun, suka ce Fir'auna musulmi ne. Me yasa suka ce li annahu ya'rifu Allah biqalbihi, domin ya san Allah a zuciyarsa. Qala ta'ala, suka ce Allah ta'ala ya ce qala laqad 'alimta ma anzala ha'ula'i illa rabbus samawati wal ardi basair wa inni la'adhunnuka ya Fir'aunu masbura. Annabi Musa yake cewa laqad alimta, hakika kai Fir'auna ka sani, ma anzala ha'ula'i, ba wanda ya saukar da waɗannan ayoyi, illa rabbus samawati wal ardi, sai ubangijin sammai da ƙasa. Sai suka ce kaji ba, laqad alimta, annabi Musa ya ce wa Fir'auna ka sani, ai sarai ka sani, waɗannan ayoyin da waɗannan mu'jizozin ba wanda ya saukar da su sai ubangijin sammai da ƙasa. To a ƙarƙashin haka kaga kenan Fir'auna shi ma ya san akwai Allah. To tunda Fir'auna ya san da Allah, shi ma musulmi ne. Fa huwa ya'rifu Allah bi qalbi, suka ce ko ba komai Fir'auna ya san Allah a zuciyarsa. Ba Fir'auna kadai ba, suka ce wal mushrikuuna fi ahadin nabi sallallahu alaihi wasallam ya'rifuna Allah bi qulubihim, suka ce kafiran duk da suka zo zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su ma sun san Allah a zuciyarsu. Bal ya'budunahu, bal ma suna bautawa Allah bi anwa'in min al ibadati, da nau'o'in ibada daban-daban. Fahum ya'taqiduna, dan haka su ma kafiran Makka wato sun kudurce, kafiran da suka zo zamanin annabi sun kudurce annallaha subhanahu, cewa Allah subhanahu wa ta'ala huwa rabbu, shine ubangiji. Wa annahu yastahiqqu al-ibada, kuma wai kafiran wato zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam sun tabbatar cewa annahu yastahiqqu al-ibada, Allah madaukakin sarki shi yake cancantar bauta. Walakinnahum asharaku ma'ahu ghayrahu, sai dai sun hada shi da wani ne a bauta. Bi za'amihim, a cewar su anna hadhal ghayra, wai wannan wanin da aka hada Allah da shi, yuqarribuhum, suna bauta masa ne dan ya kusanta su ila Allah, zuwa ga Allah. Yanzu kaga duk jihadin da annabi yayi a wajen Jahmiya kuskure ne, domin ya yaki mutanen da sun san Allah. Yanzu su Abu Jahal, irin su Abu Lahab, irin su Uqba ibn Abi Mu'ayl, irin su Walid ibn al-Mughira, irin su Utba, manyan kafiran nan a wajen Jahmiya duk musulmi ne, dan sun san akwai Allah. Wa qala qawluhu wa khalafu al-athar ay khalafu al-adillata was-sunna. Wa khalafu al-athar, suka ce wato daga cikin aqidar su kuma sun saba duk wani hadisi da ka sani, duk wani dalili da zaka ce ga aya ga Qur'ani, Jahmiya khalafu al-athar. Ay khalafu al-adillata was-sunna, ma'ana khalafu, sun sabawa ainihin wato al-adilla, duk wani dalili da zaka ce kai hujja da Qur'ani sun saba. Was sunna, haka kuma sun sabawa sunna. Wa takallamu bil mansukh, sannan suka tashi yin hujja. Wannan hukuncin Allah ya ce ya soke shi, ya kawo wani sabo, to wanda aka soke din su kuma da shi za su yi hujja, shine ma'ana wa takallamu bil mansukh. Domin al-mansukh, masha Allah, domin al-mansukh, an-naskhu shine huwa rabu hukumin shari'iyyin sabiqin bidalilin shari'iyyin mutaakhirin anhu fi zamani nuzulil wahyi. Abinda ake kira da an-naskhu shine dauke wani hukunci na shari'a wanda da akan sa ake tafiya sai a daina aiki da shi saboda wani dalili da yazo daga baya a lokacin da wahayi yake sauka. Akwai irin waɗannan a cikin Qur'ani, akwai irin wannan a cikin hadithan Annabi sallallahu alaihi wasallam. Kaman hadithin kuntu qad nahaitukum an ziyarati al-qubur ala fazuruha fa innaha tudhakkiru al-akhirah. Farko Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana ziyartar makabarta. Indai ba mamaci za ka kai ba, yanzu ka tafi makabarta dan ka kai ziyara, Annabi ya hana. Da haka hukunci yake, ba a kai ziyara makabarta. Amma sai ga hadisi Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin sa sai aka samu nasikh wal mansukh duk a cikin hadisi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ce kuntu na kasance kadna haitukum an ziyaratil qubur, da na hana ku ziyarci makabarta. Ala ku saurara yanzu, fazuru ha kuje ziyara, kuje makabarta ziyara. Fa innaha tudhakkiru al-akhirah, domin ko ba komai zuwa makabarta yana tuna wa mutum lahira. Yanzu kaga hukuncin farko shine ba a zuwa makabarta ziyara. Sai kuma ga wani hukuncin sabo ya zo, Annabi ya ce yanzu an janye wancan hukuncin na farko, yanzu kuje ziyara makabarta. To idan Jahamiya suka zo yin hujja da wancan na farkon da aka ce an janye shi, an canza wani hukuncin, to ba za su karɓi sabon hukuncin ba, wancan na farkon da shi za su gina hukunci. Shi sa sai su kawo mutane rudu, ga wannan an ce da ana amfani da shi an ajiye, ga wani sabo ya zo, su kuma sai su zo su dinga yin amfani da tsohon da aka sun kawo rabuwar kai. Ku sauran musulmi kuna yin amfani da sabon hukunci, su kuma suna amfani suna yin hujja da tsohon hukunci. Kaga sai ga gashi a lokaci guda wasu musulmin suna zuwa makabarta, wasu kuma sun ce ba a zuwa. Ko wasu musulmin suna yin wani hukunci, wasu musulmin kuma suna yin wani hukuncin daban. To wannan yana daga cikin sharrin Jahamiya. Yin amfani da al-mansukh, hukuncin da an riga an daina amfani da shi, hukuncin da an riga an shafe shi. Ba mu so mu faɗaɗa bayani game da an-nasikh wal mansukh, shi ma wani babi ne mai zaman kansa, amma Allah madaukakin sarki ya yi ishara da shi cikin suratul baqara, haka cikin suratul nahl, wa idza baddalna ayatin makana aya wallahu a'lamu bima yunazzil, wa idza baddalna ayatan makana aya. Kaga wannan shi ma duk yana nuna maka cewa akwai an-nasikh wal mansukh. Kuma wani lokaci za ka ga akwai naskhul hukm wa baqa'ut tilawa, ko kuma naskhut tilawa wa baqa'ul hukm, duk akwai wannan naskhul qur'ani bis sunna ko naskhul sunna bil qur'an. Duk wannan in ka shiga babun an-naskhu nasikh wal mansukh za ka ga duk malamai sun yi bayani akan wannan. To dan haka ya'khuduna al adillata al mansukha, dan haka in suka tashi sai su yi hujja da dalilan da an soke su an daina amfani da su. Wala ya'maluna bin nasikh, ba za su yi amfani da shi sabon hukuncin da ya shafa na farkon ba, ba za su yi amfani da shi ba. Dan haka kamar suna ƙaryata waccan ayar ma nansakh min ayatin aw nunsi an nati bi khairin minha aw mithla, kaman ba su yarda da an-nasikh wal mansukh ba. Dan haka ko daga wani dalili ya tabbata, ta hanyar dalili ya tabbata cewa hukunci kaza an soke shi, to su ba za su yi ba, ba za su ci gaba da amfani da wancan wanda aka soke din. Min ajli tadlil, kuma ba dan wani abu ba suke haka dan su batar da mutane, ba wai dan ba su fahimta ba, ba dan ba su san cewa akwai wani hukunci da ya shafe wanda suke amfani da shi ba, a'a kawai dalilin kawai at-tadlil, manufar kawai su rikirkita mutane, su badda mutane, a ƙarshe ka taso maimakon kai nan kai nan, shine kawai babban burinsu. Sun bata su batar, Allah ya kiyaye. Kama qala Allah ta'ala, kaman yanda Allah ta'ala ya wato an yi walqiya duk an gansu. Al-Qur'ani dama ya faɗa al-Qur'ani, Allah ta'ala ya faɗa a cikin suratu Al-Imran aya ta 7, fa amma alladhina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha min hubtigha'a al-fitnati wabtigha'a ta'wili. Allah ta'ala yake cewa fa amma alladhina fi qulubihim zaygun, amma duk wayanda a cikin zuciyarsu akwai mugun nufi, akwai karkata, akwai lalacewa, akwai bata, fayattabi'una, ko da yaushe in suka tashi yin hujja suna bibiyar ma tashabaha minhu, abinda yake da shubha, yake da rikici na hujjar, to da shi za su yi hujja. Ba za su taba kafa maka hujja da dalilin da yake tamfar rana lokacin azhar ba, ba sa yin hujja da irin wannan. ba za su dauki wata aya wadda ga ta baro baro ga abinda take nuni ba sa yin wannan ba za su dauki wani hadisi wanda yake warawara su yi maka hujja da shi ba sai su dauki wata aya wadda tana daukar ma'anoni da yawa sai su yi hujja da ita sai su dauki wani hadisi wanda yana iya daukan kaza yana iya daukan kaza sai su yi hujja da shi wanda kila cikin ma'anar da zai iya dauka hadda mummunar ma'anar da su suke kudurcewa to da irin wannan yawanci suke kafa hujja ومن المتشابه المنسوخ yana daga cikin abubuwa na kirkitarwa ko shine yin amfani da al-mansukh hukuncin da an riga an shafe shi aya an riga an shafe ta kuma ka dawo ka ce da ita zaka yi aiki hadisi an riga an shafe kuma ka dawo ka ce da shi zaka yi aiki to shi kuma wanda ya shafe shin fa sabon hukuncin shi kuma ya zaka yi da shi ko hada biyan zaka yi kana yin tsohon hukunci kana yin sabon hukunci to kaga duk wannan in ka kallu yanayin ba wani abu bane face kawai rikirkita mutane da kuma batar da al'ummar musulmi لانه لا بد للانسان ان يعرف الناسخ والمنسوخ دومين با مكوا مسلمي يسن الناسخ يسن المنسوخ والمطلق والمقيد للي با مكوا مسلمي يسن المطلق والمقيد والخاص والعام للي با مكوا مسلمي يسن عام ده خاص ya arifu ulumul istidlal a dunkule lalle ne musulmi su san ilimin mukan da ke taimakawa mutum wajen kafa hujja fala yastadillu bi ayyi nassin wajadahu mutum ba zai kafa hujja da duk wani nassi da ya samu ba duna an ya arifa ba tare da ya san hal huwa mansukhun shin wannan hukuncin da yake so ya kafa hujja da shi an shafe shi ko kuma yana nan yana existing aw mukhassasun shin ga wani hukunci yanzu am ne babu wani hukuncin da ya kebance shi am shine wani lokaci za ka ga wani hukuncin gamamme ne to amma kuma a wani gurin kuma an kebance wani abu daga cikin gamewar wani hukuncin za ka ga an sake shi amma a wani gurin an yi masa kaidi to shi yasa kai a matsayinka na wanda kake so ka fassara wata aya cikin Qur'ani ko ka fassara Qur'anin kansa ko ka fassara hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam to lalle sai kana da wannan ilimin ulumul istidlal shine dole sai ka san an-nasikh wal mansukh kar ka zo ka dinga yin hujja da abinda an riga an shafe shi dole sai ka san al-mutlaq wal muqayyad shin wannan ayar gashi an yi itlaqin ta anan babu wani guri da aka tsuke mata aka dan rage mata fadi wannan hukuncin am ne ya shafi kowa da kowa babu wani guri da aka dan exception aka ce banda wani domin za ka ga ka karanta wata aya ka fassara ta ta shafi kowa amma a cikin Qur'anin akwai kuma wani guri da aka togace aka ce banda wasu mutane kai baka san can gurin ba sai ka fassara ta ala umumiha wannan wani ilimi ne wanda shi ma yake da matukar tsada kuma wajibi ne duk wanda zai mu'amalanci nusus al-Qur'ani da hadisi to dole sai yana da wannan ilimin in ba haka ba zai tafiyo mutane shi ne zai taiwa addini barna an fahimta ko yanzu misali Allah madaukakin sarki ya ce hurrimat alaikumul maitatu waddam yanzu wannan ayar mutlaka ce Allah ta'ala ya ce an haramta muku almaita mushi waddam da jini to sai kuma hadisi yace uhillat lana maitatani wa damani an halatta mana mushe guda biyu an halatta mana jini guda biyu to yanzu kana so ka fassara wannan ayar ka ga anan in ka dauke ta to zai zama duk wani mushe baya halatta a ci duk wani jini baya halatta a yi amfani da shi to amma kuma ga a hadisi annabi ya ce uhillat lana maitatani wa damani an halatta mana mushe guda biyu da kuma jini guda biyu sai a hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam sai yake cewa amma mushe guda biyu faljarad wal hut fara da kifi wayannan kaga in ka dauki hurrimat alaikumul maitatu kai hukunci da ita baka kallo wannan hadisin ba to har mataccen kifi ba za a ci ba har matacciyar fara ba za a ci ba amma in kana ta'ammuli da nusus ka san gashi can an ce hurrimat alaikumul maita to sai ka laluba babu wani kaidi da aka yi to sai muka ga a cikin hadisi an yi kaidi an ce a'a mushan akwai na kifi akwai na fara shi an wato an yi kaidi banda shi in mushe na kifi ne a iya ci in mushe na fara ne ba sai an yanka ta ba in ta mutu za a iya ci sannan aka ce waddama, kaga ayar tayi idlaki ta ce waddama, an halan an haramta jini, an haramta jini, wani jinin aka haramta? Babu wani kaidi, a akwai kaidi. Hadithin ya ce wadamani, akwai jini guda biyu wanda su kuma sun fita daga cikin wancan hukuncin na aya. Wani jinin? Shine sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa fal kabid wa tihal, shine hanta da kuma saifa. To yanzu ka gan ka dauko ayar, in ka zo fassara ta, ba za ka fassara ta ala idlaki ha, batun daga wani hadisi. Sannan shi kansa jinin, akwai ayar da tace illa daman masfuhan, ashe ba kowane irin jini bane. Akwai ayar da tayi togaciya tace illa daman masfuhan, jinin sai jinin yanka. To duk sai ka san irin wannan. Sannan game da am da khas, Annabi sallallahu alaihi wasallam sai yace kullu ummati yadkhuluna aljanna. Yanzu ka tsaya iya nan, am duk al'umman manzon Allah sai su shiga, sai sun shiga aljanna. Haka Annabi yace kullu ummati yadkhuluna aljanna, babu wani kebancewa da aka yi, a an kebance. A cikin hadisin ma akwai kebancewa, sai Annabi yace illa man aba, sai wanda yake. Kina ashe ba kowa ne zai shiga aljanna ba, domin akwai wanda za su ki. Ya za a sahabbai suka ce ya mutum za a ce ga aljanna, ya ce baya so, ya maikin Allah ya ce man aba'ani da khalal janna wa man asani faqada aba, duk wanda ya bi ni zai shiga aljanna, wanda duk ya saba mun yaki. Yanzu kaga shi farkon hadisin ka kalle shi, kullu ummati yadkhuluna aljanna, an katsa iya nan, duk al'umman manzon Allah, mazan su da matan su, kananan su da manyan su, yan birnin su da yan kauyen su, duk sai sun shiga aljanna. To yanzu ka bar hadisin iya haka, to kaga kenan ka nuna cewa babu dan wuta cikin al'ummar Annabi sallallahu alaihi wasallam. To amma kuma hadisin ba haka yake nufi ba, domin ka kara gaba, Annabi ya ce illa man aba. Kaga illa man aba takhsisi cikin, ka koma cikin Qur'ani, da Allah ya ce wal asr, sai ce innal insana lafi khusr. In ka dauki fassara innal insana lafi khusr, ka tsaya iya nan, to duk dan adam yayi asara. Duk dan adam, da malami da jahili da mai mulki da wanda ake mulka da mai arziki da wanda yake matalauci da maza da mata, duk sun yi asara. Yanzu kana nufin haka Allah yake nufi duk mutane sun yi asara? A gaban ka kara, sai Allah ta'ala ce illal ladina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Yanzu kaga wannan sai aka yi takhsisi, aka ce a'a, duk dan adam yayi hasara? A ba duk dan adam ba, wasu daga cikin ɗan adam ne za su yi hasara, domin akwai masu imani, akwai masu kyawawan ayyuka, akwai wanda suke wasiya da gaskiya, akwai wanda suke wasiya da hakuri. To su kuma Allah ya ce ban da su. Wannan din na ba mu misalin, in zaka mu'amalanci nusus na Al-Qur'ani, ko zaka mu'amalanci nusus na hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam, to kana buƙatar wannan ilimin. Dole shi yasa kana buƙatar usulul fiqh, kana buƙatar wato a mastalawul hadith, kana buƙatar ulumul qur'an, kana buƙatar nahwu, kana buƙatar adab, wa'annan ulumul ala din kana buƙatar su. In ba haka ba za ka dinga yi wa Allah katsalandan kana karambani, kana fassara alqur'ani bayan da ya kamata. Allah ya samu dace. Fala yastadillu bi ayyi nasin wajadahu, kenan kaga in ka fahimci wannan dan bayanin da nayi a takeice, mutum ba zai yi hujja da duk wani nassi ba in ya same shi duna an yi arifa, ba tare da ya gano hal huwa mansukhun, shin wannan an shafe shi ko ba shafe shi ba. Yanzu misali cikin wujuhu tarjih a hadisi, wani lokaci za ka ga samu hadisi wannan ya ci karo da wannan, wannan ya ci karo da wannan, kuma ga su duk daga bakin manzon Allah suke sallallahu alaihi wasallam. To daga cikin yanda ake mu'amalantar hadisan da ake ganin sun ci karo, na farko sai a fara kallon hadisan, a kai su gaban likitocin hadisi, shin hadisan nan da sun inganta, matakin farko kenan. Da aka duba aka ga wannan hadisin sahihi ne, wannan hadisin shi ma sahihi ne, amma da aka duba sai a ga ɗaya ya inganta, ɗaya bai inganta ba. To wanda bai inganta ba sai a ajiye shi kawai, sai a ɗauki wanda ya inganta sai a aike shi. To sai aka samu duk sun inganta, to yanzu abu na biyu shin duk za su iya haduwa a yi jam'in su a yi aiki da su wannan a mu'amalance shi ta haka shi ma a mu'amalance shi ta haka a aiwatar da su gaba daya i'malud dalilain aula min tarhi ahadihima ka'ida ce a aiwatar da dalilai guda biyu da ake ganin kamar sun ci karo a aiwatar da su su yi aiki yafi a dauki daya a ajiye daya to idan za su iya yiwa a hada su a yi aiki da su to sai a hada da su duk a yi aiki da su bari mu bada misali annabi sallallahu alaihi wasallam cikin bulugul maram ibnu hajar ya kawo irin waɗannan hadisan da yawa akwai hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda ya taba zakarin sa alwalarsa ta kare ya sake alwala akwai kuma wani hadisin sai shi kuma hadisin sai yake cewa dan ka taba gabanka alwalarka tana nan domin gabanka wani bangare ne na jikinka kamar yanda ka taba hancinka ko kunnanka alwalarka tana nan hakan ka taba gabanka alwalarka tana nan duk kuma suna nan ibnu hajar ya kawo su a cikin bulugul maram hadisin talq bin ali da hadisin busra wannan yace wa hal huwa illa bid'atun minka wannan kuma yace man massa zakarahu falyatawadda to in duk da aka kalle su sun inganta to zai iya yi aiki da su sai ga zai iya yi aiki da su ya za ya aiki da waɗannan hadisi duk da cewa wannan yace in ka taba ta ware wannan yace in ka taba ba ta ware ba to sai suka ce yanda za a iya aiki da su shi hadisin da yace ta warware shine mutumin da ya taba gabansa dan ya ji dadi ko ya taba gabansa da gangan shi kuma wanda yace ba ta warware ba shine wanda ya ji kaikayi ya sosa gabansa ko kuma ba da sanin sa ba sai ya taba ya zo ya sa wando ya riga ya alwala sai ya taba gabansa shi wannan alwalarsa tana nan sai a ga an yi haka ai duk shikenan wancan yana nan wannan yana nan sai a ci gaba da amfani da su to akwai lokacin da za a zo a yi kiki kaga ba za su aiwatu ba duka to in ba za su aiwatu ba shine sai a tafi a ga shin babu annasikh wal mansukh sai a ga wanne annabi ya fara fada sallallahu alaihi wasallam da aka duba sai ga annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ya fara fada sannan daga baya ya fadi wannan to yanzu sai a koma nasikh wal mansukh yanzu wanda annabi ya fada daga baya bari mu bada misali yanzu misali a ce annabi ya fadi wannan a makka sai kuma da aka dawo garin madina sai ya fadi wani hukuncin da ya saba wannan na makka to yanzu wannan sabon hukuncin da aka fada a madina ya shafe tsohon hukuncin da tun ana makka aka fade shi an samu annasikh wal mansukh shikenan yanzu ba za ku ci gaba da aiki da maganar annabi da ya fada a makka ba akan wannan matsalar tun da gashi ya fadi wata sabuwar maganar bayan ya koma madina ya nuna cewa wannan sabuwar magana ta goge waccan tsohuwar magana da yayi a makka an samu annasikh wal mansukh ina fata an gane to wayannan duk suna cikin wujuhut tarjih suna nan da yawa da malamai suka kawo a cikin littafai na masalahul hadith na wujuhut tarjih wannan duk misali ne na bayan da aka ga kenan ba daga zarar kaga aya kawai sai ka dauke ta an shafe ta ko ita ce ta shafe baka da masaniya a to wannan karambani ne da yin at-taqawul 'ala Allah bila ilmin ka fassara ga hadisi ya zo to kamata ya ka gane wannan hadisin nasikh ne ko mansukh sannan ka san cewa aw mukhassas ko kuma idan ayar am ce to akwai wata aya da ta yi takhsisinta aw muqayyad idan hadisin ko ayar mutlaka ce akwai wani hadisin ko wata aya da ta yi kaidinta fa haula ila yanzuruna ila hadha to su jahamiya ba su ruwan su da wannan kaidojin ba sa kallon wannan me yasa ba sa kallon annasikh wal mansukh al mutlaq wal muqayyad al am wal khas li ajali zaik saboda karkatan nan da suke da ita a zuciya manufa suna da wata manufa wa li ajali idlalin nas kuma dan kawai su batar da mutane wa yaquluna kawai sai suka ji suna cewa nahnu nastadillu bil qur'an mu ba ruwan mu kawai zamu hujja da qur'ani wa hum mustadallu bil qur'an wa hum mustadallu bil qur'an kuma hakikanin gaskiya ba suna yin hujja bane da alqur'ani alqur'anu yastajillu bihi man akhazahu jami'an domin wanda yake yin hujja da alqur'ani shine wanda ya rike qur'ani duka amma duk wanda yake yi wa alqur'ani ya zabi inda ya maddadi ya rike wanda bai maddadi ba ko baya so ko baya goyen bayan ra'ayinsa ko aqidarsa ko mazhabinsa ko kungiyarsa yace ba zai amfani da shi ba to wannan baya cikin masu yin hujja da qur'ani domin ka'idar hujjar da Qur'ani shine sai dai kai da hujja da Al-Qur'ani ga baki daya amma ba za ka dauki iya inda kake so ba ka bar inda kake ganin bai maka ba amman akhadha ba'dahu wa taraka ba'd amma man akhadha ba'dahu wa taraka al-ba'd al-akhar, amma wanda kaga wato yana riko da wani bangare na alqur'ani ya kuma yi watsi da wani bangaren fa huwa kafirun bihi, atakaice ya kafircewa alqur'anin duka. Wannan kuma ba malam bane ya fada, Allah ta'ala ne ya fada. Qala Allahu ta'ala afatuminuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Yanzu ku yi imani da wani bangare na littafin kuma ku kafircewa wani bangare na littafin. Imani da wani bangare da kafircewa wani bangaren shine ka dauki wata ayar ka kin amfani da wata ayar, ka dauki wani hadisin ka ki amfani da wani hadisin. Falladhi la yajma'u bainal muhkam wal mutashabih, duk wanda baya hada tsakanin muhkam da mutashabih, domin Allah madaukakin sarki ya ce wato huwallazi anzala alaykal kitab, huwallazi anzala alaykal kitab minhu ayatun muhkamatun hunna umul kitabi wa ukhra mutashabihat. Allah ta'ala ya ce ayoyin alqur'ani iri biyu ne, akwai muhkamat wayanda suke ma'anar su fayyatacciya ce, wa mutashabih akwai kuma wayanda ma'anar su bata fito fili ba sai ka koma ka nemi agajin wasu ayoyin sai su fassara maka abinda wannan din take nufi. Akwai irin waɗannan a cikin alqur'ani, kuma wajibi ne kai imani da su duka kuma ka rike su duka. An gane ko? To sai Allah madaukakin sarki yake cewa warasikhuna fil ilm falladhi la yajma'u bainal muhkam wal mutashabih, dan haka wanda baya hada tsakanin ayoyi muhkamai da mutashabihai, hadha ya'khudhu bi ba'd alkitabi wa yatruku ba'dha, wannan yana cikin wanda za a ce yayi ruko da wani bangare na alqur'ani ya kuma kiyin amfani, ya kiyin amfani da wani bangare na alqur'ani. Walidhalika qala, dan haka Allah ta'ala yace warasikhuna fil ilmi, masu zurfi cikin ilimi, yaquluna sune wanda suke cewa amanna bihi, mun yi imani bihi da shi, kullun da muhkamat din da mutashabihat din, kullun qalu suna cewa kullun yani almuhkam wal mutashabih, wa'inda suke ma'anar su fayyatacciya ce da kuma wa'inda ma'anar su bata fito fili ba sai ka nemi agajin wasu na su sun su fassara maka ita, to suna cewa dukkanin su mun yadda kullun min inda rabbina, duk daga ubangijin mu suke. Fayarudduna almutashabiha, dan haka in suka tayi sai su mayar da wa'inda ma'anar su bata fito clearly din nan ba, ilal muhkam sai su koma sai su mayar da ita zuwa ga wa'inda ma'anar su ta fito baro baro. Fayufassiru, su wa'inda ma'anar su ta fito fili sosai sai su fassara maka abinda Allah yake nufi a ayoyin da ma'anar su bata fito ba sosai. Wayuwaddihu, sai su fito maka da su sarari, wato wa'incan wa'inda ma'anar su take a sarari, su in ka komar da waɗanda ma'anar su bata fito sarari ba sai su fassara maka me Allah yake nufi a waɗannan ayoyin da basu fito sarari ba sai su bayyana maka. Lakin hadha yahtaju ila alim, sai dai fa wannan fadi yana buƙatar sai da malami, sai malami yana buƙatar malami. La yajuzu, a ƙarƙashin haka baya halatta an yadkhulu fihi muta'alimun, mai da'awar ilimi baya halatta ya shiga cikin fassarar alqur'ani ko fassarar maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Duk mutumin da ba malami bane, ba malami bane, mai da'awar shi malami ne amma ba shi da ilimin, shine muta'alim. Aw za'igun, ko kuma wanda yake karkatacce, to duk wa'annan ba sa cikin wa'anda suke da ahaliya na fassara ayoyin alqur'ani ko hadisi. Yuridu tadlila, wanda duk wanda yake da karkata so yake batar da mutane. Fala ya'khudhu bil mutashabih illa ahadu rajulayn, babu wanda za ka ga yana yin hujja da ayoyi da hadisan da ma'anar su bata fito ba sarari sosai, amma ya dauke su ya hujja da su ba tare da ya mai da su muhkamai sun fassara masa su ba, to ba mai yin hujja da irin wannan mutashabihai din sai ɗayan mutum biyu. A kansu za mu tashi insha Allah. Abinda muka karanta ya zama daidai, Allah ba mu lada. Kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah ya yafe mana. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.